الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا قال لما تكيد يساك هذا مو أن مسلاتي ببن مسلاتي ندوت يا جهة زقاوة وأن يمتي نليتنين 21 ga watan Rabi'in al-Awwal a shekara ta 1444 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma 17 ga watan 10 a shekara ta 2022 a lissafin miladiyya. A zamanmu na 63 ne ko? Ko hudu? Na? Ta zamanmu na 64 yau, a tattaunawa da muke a kan sunna da masu inkarinta da tarihinsu da sauransu, ba tare da ɓata lokaci ba, har yanzu insha Allah za mu kokari mu karkare abin da ya shafi wannan shubuhohi, duk da dai gaskiya wannan ɓangaren da muke tattaunawa yanzu yana cikin ɓangare mai muhimmanci, musamman abin da aka samu tuntuɓe a cikinsa daga wasu daga cikin malaman wannan zamani, da kuma aka rutu da su saboda wannan kuskure da suka aikata. Mun tsaya kan karkasa sunna zuwa sunna ta irshadi da kuma sunna ta tashri'i da shi Sheikh Muhammad Rashid Ribo ya yi, kuma wanda ya jawo wasu suka ɗauki wannan ra'ayi, musamman waɗanda suka amfana da wannan ra'ayi suka dogara a kansa wajen inkarin sunna baki ɗaya, irin masu ra'ayoyi na hadafiyya ko asraniyun ko kuma waɗanda ake ce ma almaniyun, duk kuma dai mun yi magana a kansu. Mun tsaya a kan wani Fahmi Huwaidi a kan maganarsa ne, ina jin muka tsaya ko? Daga kanta za mu tsaya sai kuma mu shiga munakashar wannan kasawar da aka yi zuwa kashi biyu, da sunna tashri'iyya da sunna irshadiyya. Fahmi Huwaidi daga cikin marubuta 'yan jarida na Misra yana cewa dangane da wannan, shi wai a sunna gaba ɗayanta abin da ya wajaba a karɓa shi ne duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ko ya faɗa, bi hukmi kaunihi nabiyyan wa rasula, abin da ya ambata a matsayinsa na manzo. Ma'ana in ya faɗa tabligan shi ne za a karɓa, in ya ce Allah ne ya ce in ce muku kaza, amma duk sauran abubuwa in ya faɗa kawai a ɗauka ra'ayinsa ne, don aka ƙyale shi. Wannan ra'ayin shi wannan Fahmi Huwaidi ke, har yana cewa a wani littafinsa mai suna At-Tadayyunul Manqus, kai ka ji sunan littafin At-Tadayyunul Manqus, idan su suna ganin masu tadayyuni, ma'ana masu bin addini da aiki da addini da kuma riko da Qur'ani da hadisi, sau da kafa ɗin nan da ake cewa su a wurinsu tadayyun ne manqus, tauyayye. Ta ina ya zama tauyayye? Saboda sun takura kansu sun kunshe addinin a cikin wasu nassoshi, ba su buɗe ƙwaƙwalwarsu ta fantsama a cikin duniya ta gano abubuwa da kanta ba. Shi yasa yake abin da yake nufi kenan da wannan At-Tadayyunul Manqus. Shi yasa za ka ji masu irin wannan ra'ayoyi daga masu sukan addini a cikin waɗanda suka tasirantu da ilmomin zamani da sauransu, wanda suke son a bar harkar duniya ta ci gashin kanta, kar a takure ta da addini. Suna yawan faɗin wannan, sukan faɗi cewa malaman addini nan da suke kiran mutane a riko da Qur'ani da hadisin dinnan suna da tsukakkiyar fahimta. To ma'anar tsukakkiyar fahimta a wurin su shine wannan komai a ce ina dalilin sa dinnan. Komai a ce ina dalilin. Su suna ganin ya kamata a bude kwakwalwa ta yi aiki kawai ta hango abubuwa abin da ya dace da zamani. Ke sa suka fi sha'awar su kira waɗanda za a yi koyi da su a kowane zamani sun fi so su kira su mufakkirun. Mufakkirun. Thinkers ko intellectuals. A ce wani ai intellectual. To ya fi duk wani malami kima a wurinsu. Saboda shi malami zai tsaya ce kala malikun kala shafi kala waye. To su kuma ba sa saunin a ce kai ma kul mana kai ma ka faɗa mana maliku shafi zamanin su ya ƙare sun tafi. Sun fi so a ce kai ma a wannan zamanin ka ajiye Qur'anin ka ajiye hadisan kawai ka ce ai kai ma musulmi ne don haka za ka yi istihadi a kowane babi sai ka ɗauko ka ce ai mu ma ga fahimtar mu. Su ma malaman sun faɗa ne a wani context na rayuwarsu to mu ma mu faɗi abin da ya dace da zamanin mu. Wannan dai ina jin mun sha faɗakarwa akan wannan. To shi yana cewa Fahmi Huwaidi la yalzamul muslimin illa fi hududin muayyana. Sunna din da ake faɗi bata kama bata lazimci musulmi ba sai a wasu iyakoki specific iyakoki ayyanannu. Id laysa sahihan ma yurawwijuhu البعض من أن كل ما صدر عن الرسول من قول أو فعل أو إقرار يعد سنة واجبة للاتباع. أو نجيشي. هذا دعواه أو هذه دعواه. يتي ويبا دي دي بني بإنغانت با وأنه كسكوليني أبين دو سوسكي يهدعوا. تجيبا abin duk malaman hadisi in an tambaye su me ake nufi da sunna shine suke faɗi wannan wai ma yurawujuhu albab abinda wasu suke tallata shi suke yadawa cewa kullama sadara anir rasul duk abinda ya fito aka samo shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam min qaulin na furuci aw fi'lin ko wani aiki aw iqrarin ko kuma ya tabbatar da wani akan wani aiki da yayi a gabansa yu'addu sunnatan ana lissafa shi a matsayin sunna ne wajibata littiba'i wanda wajibi ne a bita yace wa tafriqatu wannan rabawar a rabe tsakanin maganar sa da take ya faɗe ta ne tabligan isarwa cewa Allah ne yace in gaya muku da kuma abubuwan da yayi a matsayin sa na dan adam to dole ne wai ayi wannan bambantawar shine yace wa tafriqatu daruriyatun baina ma sadara anhu alayhi salatu wassalam bi itibarihi rasulan nabiyyan tilas ne mu bambance mu ware hadisai da suke magana akan al'amuran da suka fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya faɗe su a matsayin sa na manzo annabi wa baina ma sadara anhu باعتباره انسانا مبمبنتي da wadancan da kuma abubuwan da aka samu daga gare shi wanda ya fade su a matsayin sa na dan adam lahu tajribatuhu ad-dunyawiyya wa khibratuhu al-khassa wanda yake yana da irin gogayyar sa da experience din sa na musamman ma'ana shi ma gurgudan tasirantuwar sa da tarihin zamanin sa da mutanen da suke kewaye da shi da environment da al'adun garinsu da ɗabi'ar ƙabilar da ya fito da sauransu akwai wasu abubuwan da yake aikatawa wanda waɗannan abun su ne suka sa ya faɗa ba lallai ya zama cewa komai yayi ya shafi dukkan musulmi na ko'ina a duniya wasu ma har cewa suke ai lokacin da yake magana akwai wasu ƙasashen ma wai bai san su ba bai san irin al'adunsu ba ya za a ɗauka cewa duk abin da ya faɗa ya shafi kowa da kowa. Kaga suna magana ne suna kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin insan ɗin kawai sun ajiye maganar risala da nubuwa da cewa Allah madaukaki ya ga ya masa abin da zai faru ran kiyama ma ba zancan abin da yake ko wata kasa da take duniya kasashe nawa ne zancan ya biyo kansu ya fadi cewa akwai wani sarki a wuri kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza an suna ba da labari shi wanda ake wa wahayi ai baka kwatanta ilimin sa dama da na kowa yawa in aka ce wahayi to maganar ilimi duk ta kare kuma yawa karshen maganar ilimi kenan to amma su waɗannan irin masu kallon lamurra irin wannan to ba haka suke so a dauki addini ba in kun kula dai masu irin wannan ra'ayoyi sha'awar su ita ce su raba musulmi da daukar addinin su daga asalinsa daga qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bar kowa ya abin da ya ga dama kuma in an ga dama an so fu tsara ma a ce shi ma musulunci ne وفيه وقصة تلقيح النخل الشهيرة تعبر عن ذلك بوضوح إثنان تاين كليلي أدبينو تنا قيامك وأن ما أندمك قيامك كون قدم ببن دليل سو سيني وأن حديث لكليلي إن أنتم أعلمكو بكو أعرفوا بأمور دنياكو فضمزو متتونا wannan hadisin da riwayoyin sa ma gaba daya malamai duk sun tattauna kuma tunda shubuha ce babba akwai bukatar a tattauna akan san yadda ya kamata yadda za a ga cewa babu hujja a cikin wannan hadisin da za ta sa a ajiye hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka shafi rayuwar duniya babu zamu zo mu ji ya faɗi wannan wani littafi da ya rubuta التدين المنقوص شافي نتري دبقي دكما تري دتقص تو ونن كفا سنة زوا كشيدين تشريعية دكما مني إرشادية إنا جمع عيبا كو شينا فتاسينا فسر نعكي ودكم غاني مني تشريعية دا إرشادية يو. تشريعية ودى تكي شرعا تواني أبو zamu zo mu magana dai akan shi Muhammad Rashid Rida ma me ya fahimta da tashri'iyya din irshadiyya kuma kamar abinda aka baka shawara in kaga dama ka dauka in kaga dama ka dauka to na farko wannan kafa sunna zuwa wannan gida biyu kafin a shiga ma cikin sa akwai bukatar ayi bayanin labsi wani ta kude wallamari da ya auku ga shi Muhammad Rashid Riba wajen amfanin sa da wannan kalma ta tashri'iyya a wannan wuri shi a wurin sa in ka kalli maganganun sa duk inda yake maganar akan wannan taqsim tashri'iyya da irshadiyya abinda yake nufi at-tashri' abinda yake nufi da at-tashri' shine ma tadammana ma'na al-ilzam abinda ya kunshi ma'anar tilasti ma'ana kamar yana ganin in yace tashri'iyya kamar yana nufin sunnar da wajibi ai aiki da ita shi yasa kun ga ai kalmar da take fi muqabiliha opposite dinta ita ce irshadiyya din wanda in kaga dama ka dauka shawara ake baka kaga ku kenan kamar waccan din tashri'iyyar me yake nufi da ita ilzamiyya ma'ana wanda sai an karba to kuma malamai in sun ce tashri'i ba haka suke ne an fahimta yawa in an ce tashri'i ba lalle ana nufin abinda tilas ayi ba tashri'iyya abinda ake nufi shari'a ce ta zo da shi shi kuma abinda shari'a ta zo da shi cikin abinda yake da alaka da aikin mukallafi to kashi biyar ne sune al-ahkamul khamsa din at-taklifiyya kun san su duk abin da ya zo a shari'a inda yana da alaka da aikin kai bawa mukallafi to ko dai ya zama wajibi ko ya zama mustahabbi ko ya zama haramu ko ya zama makruhi ko kuma ya zama me mubah halal an gane to zamu zo kan wannan bayanin mu dan aje shi yanzu a takaice so nake yanzu mu fahimci shi Muhammad Rashid Rida ya samu matsala wajen ba zan ce wai larabci ko bai iya ba ko bai fahimta ba a'a shi amfanin da yake yi da wannan kalmomin yana nuna fahimtar sa da tashri'i ita ce ilzami ba maganar shar'antarwa kawai ba. Ai kun gane me nake nufi? Abu na gaba shine abu na biyu, ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na al'ada da na halitta su ne jibiliya. Ka ji an ce jibiliya, ana nufin na halitta, abinda Allah ya gina shi a kai, yadda kallonsa yake, yadda tafiyarsa take, motsinsa, zamansa, waɗannan su ne jibiliya. Yawwa, da irin takawar da yake magana, yana waiwaye, baya waiwaye, da maka irin waɗannan abubuwa, menene shi abunsa? Jibiliya ne, na halitta ne. To da kuma al'amuran da yake na al'ada, sanya kaya, cin abinci da sauransu da makamantansu, to waɗannan abubuwa tufidu hukuman shari'iyya, suna fa'idantar da hukunci na shari'a. Adnaha al-ibahatu, mafi ƙaranci ka ce masa mubahi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata. Kun gane me yake nufi? Domin kullum in an ce al-hukmu shar'i, ina so a wannan tattaunawa tamu da ma koyaushe, in an ce hukuncin shari'a, to ka hararo waɗannan abubuwan guda biyar. An gane? Dame-dame, wajibi, mustahabbi, haramu, makruhi, ko da kuma me mubahi. Mubahi shine abin da ya halatta. Yanzu in ka kalli ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake aikatawa, ko ci, ko sha, ko bacci, shiga banɗaki, fita da sauransu, ka sa su a babin in an ce abubuwan al'ada ne da jibilla da halitta. In ka ce musu haramun ko makruhi, ba kai daidai ba, domin shi bayan aikata haramu, bayan aikata makruhi, saboda ma'asumi ne. Ko? Saura ne? Saura abubuwa uku, da wajibi da mandubi. To duk abin da ba a cikin ɓangaren ibada yake ba, ba a samun wajibi da mustahabbi a cikinsa. An gane? Yawwa, don haka duk zancen da ake, in dai magana ce ta ibada, to anan ne ake samun wajibi da me? Da mustahabbi. Domin kuwa ana samun wajibi ne inda umarni, ana samun mustahabbi ne inda umarni. In aka yi umarni, imma an ya kuna jaziman fa huwa al-wujub, wa imma an ya kuna ghayra jazimin fa huwa al-mustahab. Duk umarni, da haka ba a samun wajibi, ba a samun mustahabbi, sai daga ina? Sai daga al'amuru. Kun fahimci wannan? Yawwa, to duk abin da ake nufin ibada da qurba da kusanci zuwa ga Allah, to anan ne ake samun wajibi da mustahabbi. Kun ga kenan ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na al'ada da ci da sha ɗin nan da sauransu, babu wajibi a ciki, babu mandubi, ko babu kuma haramun da abin nan, tunda shi dai a aikace, ina nufin wanda ya aikata shi, to ba dama a dangana masa haramun da makruhi. In kuwa al'ada ce, ba dama a kira ta wajibi ko mandubi, kaga kenan ta zama me? Mubah. To mubahi hukumi ne shar'i, ko ko ba hukumi ne shar'i ba? To anan ne Muhammad Rashid Rida ya kuskurewa abu. Ai kun gane abu? Yawwa, don haka shi abu zamansa halal ma hukunci ne abin nan shar'i. Don haka ba za ka ce ayyuka mubaha su fita daga cikin tashri'i ba. An fahimci abu? Don haka duk wannan abin da yake na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dukkaninsu tufidu tashri'i. Yawwa, mafi ƙarancin tashri'in shine me? A ce musu mubahi ne, halal ne a aikata, babu zancen wajibci ko sauran abubuwa ɗin, in dai kun fahimci abin nan. Wannan na biyu ke. Abu na uku, wannan taƙasimi a kasa sunna zuwa tashri'iyya da irshadiyya, baƙon abu ne, shi ma muhdasi ne, sabon abu ne. Maka ce masa bid'a ba? To dai abinda ake nufi da shi ke, bid'a ne, baƙon abu ne, amma abin nufi dai a nan shi ne malamai ba su san shi ba, baƙon abu ne. Abu na uku, na hudu, shi Muhammad Rashid Riba da shi da wanda suka tafi zuwa ga wannan kasa sunna zuwa wannan gida biyu, ba su sa wata ka'ida da wani babiti ma'ana wani shine dai wata ka'ida da za ta taimaka wajen bambance in riwaya ta zo sai a kalle ta a ce wannan kusata a tashri'i wannan kuma kusata a irshadi to babu wata ka'ida da suka sa lashi shi kansa yayi itirafi a cikin maganganun sa yake cewa sai dai waɗanda suka tafi zuwa ga wannan kashe-kashen na wannan abun ko kuma yace kai yanzu har cewa wannan kashin in mun kasa sunna zuwa wannan da tashri'i da menene irshadi to babu wani babiti babu wani wata ka'ida da za ta taimaka mana wajen tantancewa da mayyazewa a cire a ce wannan ce tashri'iyya wannan kuma irshadiyya Allah sa kun gane wannan me yasa aka faɗi wannan akwai don haka a karbi wannan zance nasa ba zai yiwu ba saboda abubuwa biyu na farko ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata na irin waɗannan ayyukan na al'ada kaman cin abinci da shan wani abun sha ayyananne ya ci kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha kaza daga cikin abubuwan ci ko abubuwan sha ko kuma ayi wani abu da ya ga mutane suna yi a rayuwarsu ta noma da sana'a ya bar su akai bai hana ba ya wuce ya ga wani yana saida kaza a kasuwa bai ce masa komai ba kaga ta nan za a dauki saida wannan abu menene halal ne misali in an dauki wannan a ko wata sana'a ya yi ambaci makeri ya ga makeri ya ga manomi ya ga gettai ya ga kaza da kaza duk irin waɗannan abubuwan ikrarin mutane akan waɗannan abubuwa yana nuni akan me halaccin yin haka abu na biyu duk abin da aka ce lamari ne na duniya kun gane lamari na duniya to akwai al'amura guda biyu da suke da alaka da shi in an ce abu wannan lamari na duniya ne wannan kuma na addini ne to shi na duniya akwai abubuwa biyu da suke da alaka da shi amma dai kafin in wuce kun fahimci wancan zancen shi'un ad-dunya yata'allaqu biha amrani al-amr al-awwal ma yahtassu bi kayfiyyati hadhihi ash-shu'un min nahiyati as-sun'i wal-idarati misali in an ce kasuwanci lamarin me duniya ne ko addini duniya mu'amala ce fatauci shi ma yana ciki a fita gona a yi noma noman rani noman damina sana'o'i da kere-kere duk menene su ayyuka ne na duniya to shi aikin dan an kira shi na duniya ba haka kawai rufe kofa za mu sai mu ce shi kenan duk komai nasa na duniya ne ba zancen addini a ciki ba a'a abubuwa biyu ne a cikinsa na farko yaya ake yin wannan sana'ar in to na rijiya ne ya ake yi in noman rani ne ya ake yi an gane idan noman damina ne ya ake yi kilili ya ake yi misali yauwa ya ake yin takalma ya ake kira ya ake kaza ya ake tukka igiya duk wannan sana'a ce ko ba sana'a ba to yadda ake yi kayfiyyati sana'ati shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koya wa mutane an gane yauwa bai zo ya koya wa mutane sana'a yadda za ku yi noman rani za ku ba wannan ba ce ya samu mutane suna wannan abin tun kafin shi ya zo duniya an fahimci abin kuma dabara ce ta mutane yau wannan ya kirkiro kaza wannan ya kirkiro kaza ba a dakatar da mutane kuma a harkar rayuwarsu a irin wannan an gane yauwa to irin waɗannan abubuwa a babu zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa baki cikin su fa hiya matrukatun lil mutakhassisin an bar su ne ga waɗanda suka keɓanta da sanin wannan abu su suke yin lamarin su lamari na biyu a cikin abun shine ma ya ta'allaqu bin nahiyati taklifiyyati shine abin da ya shafi da hukunci yake da alaka da hukunci na taklifi a ce wannan abun ya halatta wannan haramun ne an gane to wannan dole akwai shari'a a cikin su domin shari'a ce za ta fadi sana'a iri kaza bata halatta ba sana'a kaza kuma ta halatta a cikin yin kaza din kuma ya halatta ai kaza bai halatta ai kaza ba ittifaqi iri na kaza ya halatta kwadago iri kaza bai halatta ba an gane uqud shine abin nan agreement na kasuwanci annabi sallallahu alaihi wasallam zai fada yace abu kaza ya halatta abu kaza bai halatta ba duk uqudin ko agreement da yake akwai riba a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akwai ko bai yi ba aya ma ta yi shi ma yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada qur'ani shi ma ya fada akwai abin da ya shafi garar rudi sai da abin da bayan hannunka ka sai da kifi abin nan tsuntsu yana yawo ka ce ka sai da shi kaza ga wani haramun ne wannan me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi wannan yayi hani akan haka ai kaga saboda yana da alaka ne da alhalal wal haram amma kaifiyar yadda ake kamo kifin ko ake kamo tsuntsu a sama a farauto shi a sayar ba ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan kun fahimci wannan don haka a zo a rufe ido kawai a ce duk abin da yake da alaka da duniya shikenan antum a'rafu biha don haka ba ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya fada ko ajiye shi ila ra'ayinsa ne wannan rusa addini an fahimci wannan ma'ana kenan abinda yake ake fidda maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki iya maganar kaifiyya kaifiyyar yadda ake sana'a wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa baki ba bai koyar ba amma maganar abu kaza halal ne abu kaza haram ne wanda yake da alaka da waɗannan abubuwan to lalle ba dama a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da ra'ayi a ciki ko kuma ba shi da magana a ciki an gane abu yawa to kun ga kowa idan abun yana da alaka da a ce abu kaza halal ne abu kaza haram ne akwai tashri'i a ciki ko ba mu tashri'i akwai tashri'i ta wannan gefen kenan sannan kuma kamar da na ambata mana dazu ayyukan duniya din da ake fada ayyukan duniya da sana'o'i da sauransu malamai suna ce musu af'al ne ikhtiyariya muktasaba af'al ikhtiyariya muktasaba wannan language ne na ilmul kalam af'al ikhtiyariya muktasaba to dukkanin me ake nufi da af'al ikhtiyariya muktasaba abubuwan da mutum yake aikata su da zabin kansa shi da kansa yake zabar bari in je kaza yau zan je kasuwa kaza yau zan yi sana'a iri kaza zan yi kaza waɗannan abubuwa ne da mutum yake yin su da me da zabin kansa ba wani abu ne da jikinsa yake yi ba tare da zabi ba duk abin da kaga mutum yayi shi ya zabi bari ya je sawa'un ya gaya ma wani ko bai gaya ma wani ba shi ya sa kansa to duk abin da kuma mutum ya sa kansa to tilas akwai taklifi a ciki za a duba domin shi ya sa kansa in ya zabi yayi abu sai a duba abin nan shari'a ta ce a yi ko kuma ta hana ko ba ta hana ba to in ko abu yana da alaka da wannan sunansa ne tashri'i ba dama a ce masa ba tashri'i ba kun gane wannan shi ma wani abu ne mai muhimmanci a fahimce shi don haka ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da af'al ikhtiyariya muktasaba kuma su waɗannan abubuwa suna da alaka da waɗannan hukunce-hukunce guda nawa guda biyar yawwa duk abin da mutum zai aikata da zaɓin kansa to ko ya zama wannan abin menene ko ya zama wajibi ko ya zama mandubi ko ya zama haramun ko ya zama makruhi ko ya zama mubahi yawwa dangane da sauran mutane dangane da manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam mun yi magana ko yawwa duk abin da ya aikata ta bangaren al'ada ta bangaren abin da ba qurba bane ba neman kusanci ne zuwa ga Allah da za a samu lada ba magana ce ta yau da kullun ta al'ada to wannan babu maganar wujubi da mandubi da nudub a ciki hakanan kuma babu maganar haram da karhanci saboda isma amma akwai ne akwai ibaha cewa abin ya halatta to shi ma cewa abu ya halatta menene shi hukunci ne shar'i don haka ba za a ce masa wani mundan a fiye abu lamari ba ne abu ne da yake yana da alaka da wato addini ta wannan bangare kuma sannan an sa mana shi abun koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana to shi kansa wannan a sanya mana shi abun koyi me tashri'i ne tashri'i ne aqall abin da zamu dauka daga gare shi in ya aikata mu ce mustahab abin nan ko ba mu ce mustahabbi ba in ba umarni alal aqall mu ce me halan ne tunda ya aikata in muka yi irin yadda yayi saboda wannan ayar hallada zamu samu an fahimci abin in ka ci abinci kawai ba dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to baka da lada amma kai halal shine ibaha ko yawa amma in ka ci wani abu saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abin da kai ya tashi daga al'ada da mubahi ya koma ibada saboda kai kasbin me taqarrubi ila Allah biliqtida'i bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wannan sai dauke aikin ka daga al'ada sai me ya mayar maka shi ibadar da zaka samu lada akai kako duk waɗannan menene tashri'i ne ba irshadi bane yana daga cikin mafi hadarin abinda wannan taqsimi wato raba sunna zuwa gida biyu din yayi abinda wasu daga cikin almaniyun yan boko aqida ake ce musu ko waɗanda suka ce addini ya fita daga rayuwar mutane ai daga jin wannan ma mummunan magana ce ma'ana karka kawo mana zancen addini a cikin harkar rayuwa ma'ana kasuwa ba ruwanta da addini kawai magana ce ta wayo da dabarar da yadda za ka samu kuɗi hakanan siyasa da shugabanci ita ma karku kawo ta addini to wannan shine tunanin waɗanda ake ce ma mene almaniyu sune secularist sunan su kenan a turance komai za a ce secularism su ba ruwansu da harkar addini to babban sharrin da wannan raba sunna da su malam Muhammad Rashid Riba suka yi zuwa tashri'iyya da irshadiyya babban sharrin da ke cikinsa shine ya baiwa irin waɗannan mutane dama su ce ai addini kawai ibada ita ce addini ma'ana sunna ta tsaya iya harkar ibada ku shiga masallaci ku yi Allahu akbar ku yi assalamu alaikum shikenan abin da ya shafi addini kar ku kawo mana wannan kasuwa kar ku kawo mana shi inda muke harkokin duniya in ji su ba in ji ni ba kaga kuwa wannan shine ne ainihin shine ne almana din to kuma idan suka tashi me dalilin ku sai ai gashi malaman addini ma sun ce annabi ya ce lamurran duniya na ku ne ku abinda kuka ga dama wannan kuwa lamarin addini shi kawai muke magana da ku to kaga duk abinda aka ruwato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake magana akan al'amuran cinikayya domin babin da wannan abu ya taba fa ya taba cinikayya ya taba cinikayya iri iri bangarori daban-daban ta bangaren ukudi ta bangaren zartarwar ta bangaren yadda yarjejeniyar za ta zama ta bangaren ijara kwadago dokokin kwadago ya suke duk in ka dauki wannan abun gaba ɗaya ba za ka dauko su daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai har abin da ya shafi saki da hulɗi da rabe-raben harkoki dai na rabuwar aure da abin da ya shafi idda da zauransu duk za su ce maka wannan lamarin duniya ne za ka iya mai da shi harkar haila a ce a guje gun likita ya bada fatawa maimakon a ɗauko daga Qur'ani akan abin da ya shafi idda duk za su iya gaya maka wannan saboda me saboda an raba addinin gida wanda za ka ɗauka kai aiki da shi shine iya abin da ya shafi ibada sauran rayuwa kuwa ba ruwanka da ita ko ka kawo hadisi za a ce maka wannan fahimtar ka ce ko kuma annabi ya faɗi wannan ne a matsayinsa na ɗan adam mutum mai al'ada irin ta zamaninsa tunda yanzu ba a zamaninsa muke ba sai a ajiye wannan fahimta ce in ku aka yi haka to addini gaba ɗaya an gama rusa shi an fahimci abin insha Allah wannan kenan abu na biyar kamar da na ambata wannan to ke yanzu ne na zo kan wannan wannan taqsimi yaftahu almajala liraddi juz'in kabirin min as-sunnati wannan taqsimi in an rawa sunna zuwa wannan tashri'iyya da kuma menene irshadiyya to zai bude wata kofa mummuna wadda za ta jawo a ajiye ai watsida a ƙi karɓar a ƙi aiki da juz'i babba na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman matsalolin da masu wannan taqsimin suka rarraba suka yi da'awar cewa wato ba ta shari'iyya ba ne, wanda kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka ga ta zo da nassoshi da suka sanya wa waɗannan ayyukan wasu ƙa'idoji da ladubba. Yanzu idan ka ce da ci da sha da zuwa banɗaki lamarin duniya ne, ba a ɗaukar hadisan da suka zo a wannan babin, to ya za ka yi da hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikinsu ya koya mana wasu ladubba dangane da ci, ya koya mana ladubba dangane da sha, ya koya mana ladubba dangane da kwanciya. Wannan ba ku manta ba, na ishara zuwa ga wannan makon da ya gabata. Yawwa, da kuma abin da ya shafi mazubi, har kwanukan da za a ci abinci ya yi magana, ko ga wasu hadisai za mu ɗan ji daga cikinsu. Misali yanzu in ka ɗauko zancen ci, ita kalmar ci ita kaɗai al'akal, in ka fidda ita daga addini ka ce babu tashri'i a cikinta, duk abin da ya shafi cin abinci al'ada ce, al'ada kuma ba tashri'i ba ne, don haka duk abin da annabi ya faɗa a kanta irshadi ne, shawara ce, in ka ga dama ka ɗauka, in ka ga dama kar ka ɗauka, to ya za ka yi da shi? Lafazin aklu ɗin shi kansa kalma ce mai faɗi, kamar da malamai suke ambatawa, ta ƙunshi shi abin da za a cin shi ne al-ma'kul, ko ta ƙunshi kuma hai'a yanayin yadda ake ci, ta kuma ƙunshi mazubin abincin. An fahimci abin? Yawwa, don haka yanzu misali in ka zo ka ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uhilla lana maitatani wa damani, ko as-samaku wal jaradu wad damu wat tihal, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan zancen me? Ai zancen wani abu ne da ake ci. Yawwa, to yanzu nan kaga abin yana da alaka da al-ma'kul, nan wurin ana zancen al-ma'kul ne, shi abin da ake ci din ake tattaunawa. To tunda ku yayi maganar uhilla, uhilla me? Hukunci ne, ikhbari ne anil hukum, wa hadha al-hukm hukm shar'i, ba da labari ne akan wani hukunci, hukunci kuma na shari'a ne. To ga hukuncin shari'a ya ta'allaqu bil adati, hukunci ne na shari'a amma yana da alaka da al'ada, al'adar ita ce cin abinci, amma hukuncin shari'a ya shigo saboda an tantance mana abin da ya halatta da abin da bai halatta ba. Kaga ko ba zai yiwu mujarradin akal gaba ɗayansa mu cire shi mu ce al'ada ba ce ta shafi duniya, don haka mu yi yadda muka ga dama. An fahimci abin? Haka nan misali yanzu hadisin cewa an ci naman damo a gaɓakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da shi bai ci ba. An gane? Yanzu wannan za mu kira su sunna gairu ta shari'iyya? Ba ta shari'iyya ba ne. Saboda ne, cin naman damo a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqallu ma fihi shine ne al-ibaha. Saboda ne? Saboda fi'ilinsa, koko saboda ikirarinsa? Saboda ikirarinsa, tunda shi bai ci ba, amma an ci a gabansa kuma bai ce a'a ba. Kaga an ɗauki hukunci ne, hukuncin sunna taqririyya ko ba fi'iliyya ba, domin shi bai ci ba. To yanzu taqririn nan da yayi a wanne babi yake? Asalin komai inda bai halatta ba, da abun zai ce kar ku ci wannan daman domin bai halatta ba. To wannan faɗin halal da haram menene shi? Irshadi ne koko tashri'i? Tashri'i. Daka kuskure ne a zo a ce duk abin da ya shafi ci da sha mujarrad kawai ka kalle shi ka ce sunansa al'ada, ba ruwansa da addini, ba haka ba ne. Sannan har yanzu shi al-ma'kulin, abin da ake ci din, da kuma al-mashrub, da abin da ake sha, magana a cikinsu ta ɓangaren al-hilli da kuma al-hurma, wannan kamar da na ambata duk zancen menene? Tashri'i ne. Hakanan nau'in abin da yake za a ci din da kuma nau'in abin da ba za a ci ba. In muka zo kan al'awani, mazubai, mazubin da za a ci abinci a ciki ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan a ci abinci ko a sha a akusa na zinare ko azurfa ba haramun ne a kawo maka akushi na zinare ka ci abinci a ciki haramun ne akushi na azurfa har malamai suka yi magana akan idan dan ado aka yi a gefe ba komai ko amma ya zama gaba daya zinare ko azurfa an tattauna akan wannan ai ko yawa to wannan zancen me kun ga in dai mazubi ne duniya ce ko ba duniya bace harkar mazubin to amma akwai alaka da take akwai lamarin da yake da alaka da tashri'i a cikin sa shine maganar wanne iri zai amfani da shi wanne iri ne ba zai amfani da shi ba akwai halal akwai haram a ciki ashe ko kenan akwai me tashri'i insha Allah ana fahimta ta bangaren hay'a mu zo kan hay'a tunda mun ce dama shi ci ya kunshi al-ma'kul ko wal awani wal hay'a in an ce hay'a ana nufin yanayi yadda ake cin yadda ake ci akwai yanayin cin abinci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da shi akwai yanayin cin da ya hana mu da kuma wasu wanda halal ne akwai umarni na ayi akwai hani na ahanu akwai kuma an bar mu wani abun mubahi ne mi kuma dukkaninsu menene tashri'i ne ai ba ku manta ba umarni da hani da ibaha umarni karkashinsa ake samun wajibi da mandubi hani kuma karkashinsa ake samun haramun da makruhi sai kuma mene ibaha to waɗannan ka tattara su ne guda biyar din nan dai har yanzu suna nan tare da ku misali yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gulam sallillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik akan zancen me ake yi abinci a maganar hay'a yanzu an zo ana zancen kayfiyyati akli ta'am yadda ake cin abinci to ga tashri'i ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amran da umarni cewa ya gulam sallillah hada fi'lu amrin ne ko ba fi'lu amrin ba sallillah fi'lu amrin sannan yace me wa kul shi ma fi'lu amri bi yaminika ka ambaci Allah in ka zo cin abinci ka ce bismillah sannan kuma wa kul bi yaminika ka ci da damanka sannan menene wa kul mimma yalika ka ci gabanka waɗannan ka abubuwa guda uku duk umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan umarnin a me za ka ɗauke shi tashri'i ne dole tashri'i in baka ce fi'lu amrin ne wal amru al mujarradu an al qara'in yadullu ala al wujub misali in baka ce wajibi bane Allah kalla za ka ce me musta'abbi duk abin da manzon Allah sun yi umarni da shi to ko dai ya zama wajibi ko me ko musta'abbi baka da'a a gare shi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan abu ibada ce ga Allah ibada ce ga Allah kuma zaka samu lada saboda kai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina so nan wurin ku gane shi sosai cikin lamurran al'ada din in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to a duba in akwai wanda yayi umarni a ciki an gane kamar wannan inda umarni to shi umarni ko dai ya zama wajibi ko mene mustahabbi in kuma ba umarni bane mujarradin fi'ili ne ya aikata to me ake dauka daga cikin sa halacci shine ibaha yawa an fahimta in ya umarni ko ba dama ka kawo shi ibaha dole ne ya zama ko dai wajibi ko me musta'abbi dan annabi sallallahu alaihi wasallam bazai ce ku yi kaza sai ka zo ka ce ai mujarradin alal ne sai na ga dama in yi ba in dai ya ce ai to ko dai ya zama wajibi ne ko kuma ya zama musta'abbi an gane mustahabbi kuwa ai wajibi in baka yi ba zaka samu zunubi ko mustahabbi kuma in baka yi ba kai hasarar lada amma baka da zunubi mubahi kuma in kai shi ko ka bar shi baka da zunubi baka da lada amma in kai shi a babin koyi to kuma zaka samu lada saboda koyi ba saboda shi din ba duk wannan kaidoji ne naji kun fahimce su sai to yanzu wannan tashri'i ne ko ba tashri'i ne tashri'i ba da ma ka cire shi ka ce irshadi to yanzu idan ka dauki wannan irin zance ka ce ya fitar daga tashri'i sunansa irshadi saboda me saboda wannan kasa sunna da aka yi gida biyu da tashri'i da irshadi in ka ce ba tashri'i bane sunansa irshadi to kaga kenan ka aje wannan umarnin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a inda ya umarni sannan kuma zaka iya ganin mutum yana cin abinci da hannun hagu in kai masa magana sai ce ka dame shi yace me ne za ku tsananta wa mutane ba dai a ci abinci bane na me ne sai an ci da hannun dama kabar mutum kawai ya ci da hannun hagu ina ce da lamarin ma ai duk ba addini bane ba a babin ibada bane to kaga ya koma yayi amfani da wannan taqsimin sunna din zuwa mene irshadiya ya dauki cewa wannan kamar annabi yana ba mu shawara ne mun ga dama mu ci da dama mun ga dama mu ci da hannu to kaga ko abun ba haka yake ba tun daga umarni a kansa an fahimci abun yawa hakanan hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan a sha ruwa daga bakin salka musan salka ai yawa kamar abin nan ro abin nan jaka da ake zuba ruwa a ciki a yaba ta a bayan ragumi in za a yi tafiya haka da fata ake yin ta yawa kamar jarka yanzu musamman jarkar da take ba transparent ba yawa saboda illar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan a sha ruwa daga bakin malamai sun ce hani ne ma'lul ko mu'allal yawa hani ne mu'allal abinda ya sa aka illar sa illa nan ba ina nufin matsala ba abin nufi yana da sababi sababin shine gudun kar a sha wani abu marar kyau a ciki la'alla wani kwaro ya shiga cikin salkar kawai da ka zo ka bude bakin salkar ka konkwada wasu malamai kuma suna cewa saboda kar ka sa abin kyankyami ko a bakinka wani ya kisha duk akwai irin wannan ko kuma ana tsoron wani abu ya mutu a ciki ka je ka sha kuma ya wuce makogoranka shi yasa duk robar da ba transparent bace kana ganin ciki da wajenta to kar ka sha ruwa sai ka zuba shi a kofi wannan fitintini manzon Allah ya koya mana wannan yanzu ka zo ka ba mutum shawara wannan ya zo ya ce maka ai wannan duniya ce ina yan ya je ma likitansa ma zai koro shi ce ba haka bane mu ma mun faɗi wannan ko ba haka bane to zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba lamarin wasa bane wannan dai in kun fahimce ni yana cikin mafi sharrin abin da ke cikin wannan lamari shi yasa zaka samu a zamanin yanzu mutanen da suka yarda da irin wannan taqsimin ko suke karanta littattafai da aka samo irin wannan afkar din ko tunani a cikin su za ga nan da nan suna gangarawa irin wannan da kai musu wa'azi ko nasiha akan cin abinci mutum yana cin abinci da hannun hagu sai ka ce masa ba a ci sai ce to meye ne to yanzu ya zan yi wai sai maka fada wai ya ma zai yi to me kake so in yi ne da Allah duk kun da me ya dauko shayinsa da hannun dama biredinsa a hannun hagu yana yaga haka yana yin duk ba daidai bane ka aje kowanne ka ajiye shi ka yaga ka kai da hannun dama ka dau kofin ka kai bakinka duk abin da zaka kai bakinka to ka kai shi da hannun dama kar ka sa hannun hagu ya kai maka wani abu bakinka wanda zaka ci ai kun san malamai da su yi magana akan wannan daga cikin abin da ya shafi ladubba na cin abinci cewa ko in ce na amfani at-tayammun kullu ma fihi takrimun wa tashrif fat-tayammun huwa al-mashru'u aw al-afdal ko al-ma'mur bihi duk abin da yake akwai takrimi wani aikin alheri ne da karramawa da girmamawa to ba amfani da hannun hagu sai dai amfani da hannun dama shi yasa da ci da sha da sanya tufa da makamantan waɗannan abubuwa da kwanciya a gefe misali ka fara da gefen dama ko da ka gaji za ka iya juya gefen hagu ya halatta ko ma ka juya baka sani ba duk ba matsala amma farkon kwance ka kwanta da hannun dama sanya takalmi ka fara sa na dama kafin ka sa na hagu cirewa ka fara cire na hagu sannan ka cire na dama in ka saba da wannan zaka ji rayuwar ka ma daɗi ne da kullun kana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka zo sa riga to ka fara sa gefen dama ba tsirfa bane haka manzo Allah sai yake ka fara zira hannunka na dama ciki sannan kuma sai ka zira na hagu in ka zo cirewa ka fara cire na hagu sannan ka cire gefen dama duk wannan menene shi aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani akwai umarni wani ba umarni inda umarni in ma an yakuna wajiban wa in ma an yakuna mene manduban in ba umarni kuma fi'ili ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqalluhu ibada haka duk tashri'i ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta an fahimci wannan mawdu'i to wannan iyakar abin da za ambata kenan dangane da shi wannan taqsimi amma akwai wani abu da ya rage shine tattauna ko lokacin ya kai bakwai sai mu fara wannan insha Allah daga cikin abin da ya rage mu tattauna la'alla kuma ya kara ma daukan mana wani lokaci ko in muka sa insha Allah da wannan dan guntun mintunan da zaman mu na gaba mu iya gama dalilan da Muhammad Rashid Rida yayi amfani da su wajen wannan raba hadisi ko sunna din zuwa wannan gida biyu irshadiya da kuma mene tashri'iyya tunda dai kun ga abun ba shi da asali kuma sannan alhamdulillah indai kun fahimta yanzu an rubuta shi a wannan tattaunawa to amma tunda ya kawo hadisai to yanzu ya za a yi da hadisan da ya kawo kana bukatar amsa akan su ko baka bukata akwai bukata to shine abin da zamu tattauna yanzu حديث فرقه شيني حديث الحباب ابن المنذر حديث نيمان شاور رياكي ايكون سوان لان ما ناكاوشي نافديش ناجالي ناسان زامزو كانسا شيني لوكتين دمان زان الله صلى الله عليه وسلم عد اكبو ياكي من بدر النبي صلى الله عليه وسلم عيزا بوان ولي سيس كفايا ابولي سي الحباب ابن المنذر لك تكون صحابي رضي الله عنه سيشي أرأيت هذا المنزل يا رسول الله وانا ما سوكي دمك سوكا زنقو دمك أنا أمنزلا أنزلكه الله شن منزليني وليني دا ألاني سوكا دا كيسي كتأي أنا أمرنيني ليس لنا ان نتقدمه ولا نتاخر عنه بعد ما مو يي غبا كومي بايا مو تسيا ايا نان دوله عمرني ني ام كوكو هو الراي والحرب والمكيده كوكو رايينك ني كما دبارر ياقي شي ده بلان شيني مكيده نوا بلان ني ياقي قال في ان بسلا زني شي بل هو الراي والحرب والمكيده راي ني ياقي ني دبارر ياقي جي كما بلان ني ياقي قال سيدي يا رسول الله فان هذا ليس بمنزل wannan wurin bai dace ba ilimin sa na sanin yaki in bi bin nasi ka tafi da mutane hatta ta atiya adna ma'in min alqawm ka tafi da mutane har ya zama kai ne kake dab da inda ruwa yake sai mu riga su waɗancan kafirai mu bambance mu tsaya inda ruwa yake an ga fatu askir ko fatu askir sai ya zama cewa kai camping anan shine ka sa camp ɗinka anan mu zauna har zuwa dai ƙarshen hadisi wannan hadisin yana cikin hadisan da Muhammad Rashid Rida ya kafa hujja da shi cewa to kun gani in zai zancan yaƙi ya zo ko zancan duniya to dama annabi sallallahu alaihi wasallam yana barin komai sai da mutane suka gani in ya faɗi ra'ayi ma in suka ga ba daidai bane za su ce masa a ya rasulullahi ba daidai bane yanzu wannan hadisin in aka barka da shi yanzu kai ya zaka bada amsa kana buƙatar karatu wannan ko baka buƙata to sai mako mai zuwa insha Allah zancen nasa yana da faɗi mu bar shi insha Allah sai mu zo za mu yi zancen isnadin da waye a cikin isnadin da sauransu kawo ko zai dau mana lokaci ko wannan zai kwadaitar da kai insha Allah ka zo ka saurara to Allah ya sare mana al'amura kuma Allah ya tabbatar da mu bisa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.